Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a gidajen rediyon amfani Sarauniya, Fara'a, Noman da Dalal FM a ƙasar Ghana. Ana iya kama mu a Alfa Radio Kumasi, sai kuma ta hanyar sadarwar intanet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashin hausa.com. Masu saurare, assalamu alaikum, barkanmu da warhaka. Muhammad Hafiz Baballe ne da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki daga birnin Washington DC muka sake dawo muku da wani sabon shirin a wannan daren. A cikin shirin namu na yanzu, za ku ji cewa rundunar sojojin Najeriya ta amsa cewa 'yan Boko Haram sun kashe mata wasu sojoji, amma ba kamar yadda ake cewa ba. Sannan za mu leƙa jamhuriyar Nijar, inda za ku ji cewa Prime Minister ƙasar Birji Rafini yana ziyarar duba ayyuka na babban bikin da za a yi a watan Disamba mai zuwa a jihar Damagaram. Sannan Ibrahim Ka'almasi Garba na tafe da shirin jawabai daga dattawa. Amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum, masu saurare ga labaran. Gwamnatin Amurka ƙarƙashin shugaba Donald Trump na ƙoƙarin rage muhimmancin wani rahoto wanda aka fitar jiya jama'a, wanda ya kunshi wani gargaɗi mai tsanani kan abin da ka faru sanadiyar canjin yanayi a Amurka. Fadar shugaban Amurka ta White House ta ce akasari rahoton ya ta'allaka ne kan abin da fadar ta kira wasu hasasoshi masu tsanani, waɗanda ba su yi la'akari da sabbin fasahohin zamani da wasu 'yan dabarun da ake amfani da su, waɗanda za su rage gurɓata muhalli da iskar carbon ke yi da kuma illa ga muhallin ba. Shirin Amurka na binciken canji a duniya na US Global Change Research, wanda haɗaka ce ta ma'aikatu da cibiyoyi wajen 13, ya gabatar da kashi na 4 na sakamakon bincike kan canjin yanayin, wanda ƙwararru wajen 300 suka haɗa, wanda ya yi hasashen cewa irin waɗannan bala'o'in za su ƙaru su zama su daɗa yin tsanani muddin ba a ɗau matakai na kare tattalin arzikin Amurka da muhalli da lafiyar jama'a da kuma walwalar jama'a cikin shekaru masu zuwa ba. Mai magana da yawun fadar ta White House Lisa Walters ta lura cewa tun zamanin tsohon shugaban Amurka Barack Obama aka fara harhaɗa wannan bayanin. Masu zanga-zangar nuna fushinsu da manufofin gwamnati sun fafata da 'yan sanda a yau ɗin nan Asabar a Champs Elysees da ke birnin Paris, a wani zagaye na zanga-zangar da ake yi ta nuna bijirewa ga shugaban Faransa Emmanuel Macron. 'Yan sanda sun yi ta jefa barkonon tsohuwa da ruwan zafi a shahararren wurin nan saboda su kori masu zanga-zanga daga ofisoshin shugaban ƙasa da ke fadar ta LZ Palace. Dubban mutane ne dai suka taru a Paris, babban birnin ƙasar Faransa, don su yi zanga-zanga saboda kuɗin da aka ƙara a kan wato man fetur. Baya ga mutane biyu da suka mutu, wasu mutane 8 ciki har da 'yan sanda sun samu raunuka. Wani ɗan ra'ayin riƙau mai rubuce-rubuce kuma na hannun daman shugaban Amurka Donald Trump, wanda har ila yau kuma aminin wani aminin Trump ɗin ne, Roger Stone, je jama'a ya bayyana cewa yana kan tattaunawa kan yadda zai bada haɗin kansa ga wato kwamitin bincike na Robert Mueller. To sai dai mutumin mai suna Jeremy Corsi ya yi bayani kan irin tattaunawar da ake yi da shi, wato da tsakaninsa da kwamitin bincike na Robert Mueller ɗin, wanda ke binciken katsalandan ɗin da ake zargin Rasha ta yi a zaben shugaban Amurka na shekara 2016. To amma a wani shiri na ta kafar YouTube a makon jiya, Corsi ya ce yana kyautata zaton za a tuhume shi da laifin shata ƙarya ga jami'an bincike na tarayya. Kwamitin binciken Mueller ya ce koko ya yi tambayoyi ma Corsi kan alaƙar Stone da kafar kwarmata bayanan nan na WikiLeaks, cibiyar leƙen asirin tsaro ta Amurka, tana da yakinin cewa Rasha ce ta baiwa kafar WikiLeaks bayanan sirri a kan wato da aka kurmato waɗanda suka shafi wato Hillary Clinton.
Ibrahim Kalmasi Garba aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Za mu fara ne daga Najeriya, inda za ku ji cewa rundunar sojojin Najeriya ta tabbatar da mutuwar sojojinta a wani hari da kungiyar Boko Haram ta kai a Metele da ke jihar Borno. Amma ta ce an wuce makaɗi da rawa a wajen bayani. Ga Hassan Maina Kaina da cikakken bayani daga Abuja.
Wata sanarwa da rundunar sojojin Najeriya ta fitar ta amince cewar lalle mayakan Boko Haram sun kai hari a sansanin Bataliya ta 157 da ke Metele, amma akwai ƙarin gishiri bisa yadda ake ta zuguguta wannan labari. Tun da fari dai jaridun Najeriya sun bada rahotannin cewar fiye da sojan Najeriya 100 'yan Boko Haram suka kashe, al'amarin da sojojin suka ce ba gaskiya ba ne. Abin da ya tada hankalin 'yan Najeriya shine rahotanni sun nuna cewar mayakan na Boko Haram sun yi basaja inda suka zo sansanin a matsayin sojoji 'yan uwa abokan aiki kafin daga bisani su auka masu, al'amarin da masanin tsaro Wing Commander Musa Isa Salman ke cewar an danyi sakaci.
Akwai abin da ake cewa operational lapses, wato sakaci kenan, yadda waɗanda ke santiri ya kamata su, kamar idan mota ta taho akwai tambayoyin da ya kamata mutanen, akwai dai binciken da ya kamata a yi a wurin shiga da sauransu. Ko da ka san mutum ka tambaye shi waɗannan abubuwa, ka tambaye saboda ta haka kaɗai za ka iya tsirar da kanka, ka tsirar da kuma waɗanda alhakin tsare su yake a kanka, domin duk wanda ya ga cewa mutum ya wuce gefe sai ka ga za su ga cewa argiya duka yin waɗannan tambayoyin ba tare da sun san cewa a shekila ba. Ka ga so sakacin mutum ɗaya ko biyu sai shafi duka mutanen da ke wurin, ya sa rayukansu cikin hatsari, saboda haka dole a dinga kiyayewa.
Mai sharhi kan tsaro Muhammad bin Ibrahim na ganin wannan gazawar gwamnati ne baki ɗaya.
Akwai gazawa matuƙa sosai game da ɓangaren gwamnatin wanda ya bayyana ƙarara, duk da kuma maƙudan kuɗin da ake ta warewa ana kan harkar tsaro, a ce an wayi gari wannan wulaƙanci da ake ma sojojin Najeriya ya faru. Wannan babban abin takaici ne, musamman aka yi la'akari da irin tallar da gwamnatin take yi cewa ta shawo kan maganin Boko Haram. Ta ɗaya fuskan kuma yamaɗi ɗin da take yi a kan ta yi fi ƙarfin Boko Haram, ta gama da Boko Haram a kan ƙarya. Wannan ya kamata ya zama ma gwamnatin Buhari darasi, da surutu da hayaniyar Boko Haram ta yaƙi gwamnatin Jonathan. Kamar yadda mun sha faɗa, gwamnatin Buhari ba ta yaƙi Boko Haram ba, abinda gwamnatin Buhari ta yaƙa shi ne ta ciccire shingaye da sojoji suke sawa a bakin hanya, sai mutane suka kama an yaƙi Boko Haram.
Amma masanin tsaro Air Commander Baba Gamawa mai ritaya na da ra'ayi na daban.
Dukkan wanda suka faɗi wannan abu a gaskiya ba su yi wa Buhari adalci ba, ba su yi wa gwamnatin Najeriya adalci ba, ba su mana adalci ne da muka fito daga wannan yanki na Nauzi Isra. Dalili kuwa kowa ya san gwamnatin Buhari ta yi rawan gani, kuma ta yaƙi Boko Haram, kuma ta samu nasarori.
Duba da yadda 'yan Boko Haram suke kai hare-hare masu zafi a baya-bayan nan kuma suke samun nasara, me za ka ce dangane da wannan?
A dole ne an samu akasi, amma kuma ba za a ce ba a samu nasarori ba.
Mazauna arewa maso gabas irin su Malam Ibrahim Muhammad da Maturu na mai cewar hare-haren na baya-bayan nan na tada musu hankali.
Kiyar magana babu wani mutum wanda yanzu yake zaune a wannan area tamu wanda ya mori zaman lafiyar da aka samu tsawon shekaru tun daga zuwan gwamnatin nan, wanda wannan abun baya damunsa. Muna da kyakkyawan fata wa wannan gwamnati, dan akwai abin da ya kamata gwamnati ta duba a bangaren ta, ta ƙara jan damara, ta ƙara yin ƙaimi, mu rage asarar sojoji kuma a ci nasara a yakin nan. Gaskiya ya kamata shugaban ƙasa ya duba wannan bangare sosai, a yi abin da ya kamata a yi.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gai da Hassan Maina Kaina, to yanzu kuma bari mu leƙa jamhuriyar Nijar, inda za ku ji cewa Prime Minister ƙasar Birji Rafini yana ziyarar duba ayyuka na babban bikin da za a yi a watan Disamba mai zuwa a jihar Damagaram. Ga Tamar Abari da ƙarin bayani.
Yayin da ya rage 'yan kwanaki a yi sallar 18 ga watan Disamba ta zandar sabuwa a nan jihar Damagaran, kamfanonin gine-gine da 'yan kungiyar da aka ba nauyin ayyukan sun dukufa ba ji ba gani wajen aiki. Dangane an kammala a lokaci, abin da ya kawo Prime Minister Jamhuriyar Niger Birji Rafini gani da ido inda aka kwana.
Lalle mun ga ayyukan da ake filin jirgi aiki ya kusa karewa. Zandar ta samu filin jirgi wanda kamar ce ka daita tarske zandar babban gari ne kamata yi ta samu filin jirgi inda manya-manyan jirage suke iya sabta ya zo wasu ke iya tashi. Lalle wannan an same shi ya shiga hannu da tabbata. Kuma ga hanyoyi mun ga aikin da aka yi aiki mai kyau. Abinda muka gani ya gamshe mu sosai. Kamin 18 Desember ta zo ina tama abinda na gane duk ayyukan da an kafin sukanta za a same su an gama ayyuka. Sai in ce alhamdulillahi zandar sabuwa. Zandar za ta zama zinariya ba ma sabuwa kadai ba.
Prime Minister ya kara da cewa ayyukan nan ba ma na sallar ba ne, wata hanya ce ta karfafa tattalin arziki da cigaban Damagaran da ma kasar nan. Ba batun siyasa dan dai Damagaran ita ma ta bi sahun sauran birane na duniya.
Garin Damagaran wannan shine za a samu wataran ta zama kamar babban yushiki na development na garin Zandar, fiske a nan ba hanya ce ba kadai ta aje a dawo ba. Za a samu wata babbar rayuwa bisa wannan hanya. Ya kamata a samu mata sunan da zai sa lalle a yi tunani bisa wannan ayyukan da aka yi kuma wadanda za a yi. Nan alhamdulillah wannan gurin da aka sa gaba sai mu ce ya cika. Tunda jama'a ta gani ayyukan da an kai mata wanda an kai dan rayuwarsu, kuma ba saboda siyasa ba, ba saboda wani guri daban, dan rayuwarsu ne. Dan kuma Zandar ta zanka masauran capital kin jihohinmu ta ma ta bunƙasa.
To ko yaya ne ra'ayin mazauna garin Damagaran ga abin da wasu su ke cewa?
Ahmad Rufai Abubakar, mun ji dadin zauwa Prime Minister. Sai mu ce alhamdulillah wannan sallah da take jujjuyawa daga wannan jiha zuwa wannan jiha, kafin ta sake kewayo mu wannan kwalta da muka gani da aikace-aikace da ake mu a cikin gari. Ko da mu ba mu ga sauran ba, diyan mu ko jikokin mu sa ga sauran mu wallahi ko mu yamu mu.
Sunana Zulaha. Yanzu yanda jirgi zai sabka a nan Damagaran ba sai an je ya mai ba. Da ko alhazan mu zasu tashi tahiyya sai sun tahiyya mai. Sun bata lokaci a can. Yanzu hankali kwance kana gidanka, daga nan za a kira ka jirgi daga Damagaran zai tashi. Kin ga wannan ma wani ci gaba ne muka samu.
Mamma Mutari Ahmadu, wa'inda suke magabata na cikin gari ya kamata su doki matakai. A tattala abubuwan da aka yi kowane bangare a bashi haƙin shi. A doki ma'aikata isa su wanda za su kula da ayyukan da aka yi su zame mana masu amfani har kullum daga cikin amfaninsu.
Mallam Abdulrahim, aikace-aikace da ake yi kuka lura har yanzu ai an yi gidaje sabbi wanda aka ba masu ƙarfi. Wannan gina ka ci ne. Babu wasu masu ƙaramin ƙarfi a ciki, amma babu gidan shan magani, babu wani sallaci, babu gidan doci da marayu. Ba sa shawara da yan adawa, ba sa shawara da yan wararen hula suke tuwo na miya na su shika daka shika daka.
Tamara Bari, muryar Amurka daga Damagaran a Jamhuriyar Niger.
To a gaida Tamara Abari, yanzu kuma ga shirinmu na gaba, jawabai daga dattawa.
Assalamu alaikum masu saurare, barkamu da sake saduwa a shirinmu na jawabai daga dattawa. Za ku ji gogon naku El Hikaya da yadda ta kaya a fagen labarai a mako mai shudewa.
APC ta kaddamar da kwamitin sulhu don shawo kan waɗanda ba su yi nasarar zaben fidda gwani ba su mai da wuka kube. Ga sakataren jam'iyyar Mai Malabo ne.
Kowa da ya fito ya takarar na yana da jiha. Jiha da yake da kuma tarayya duka akwai guraben da za su iya su nema mutane gurare da za su zo na su masu bauta a ƙasansu da al'ummansu.
Yayin da hukumar zaben Najeriya ta dige dokar fara kamfen ɗin takarar shugaban ƙasa, masanin siyasa Abubakar Kari ya ce ba bambancin manufa ta zahiri tsakanin shugaba Buhari da Atiku.
Babu wani bambanci sosai tsakanin waɗannan kundaye, sai dai kawai ta fuskar turancin da aka yi da kuma su waye suka rubuta su.
Yayin da Munir dan iya zama sabon mataimakin gwamnan Sokoto, an kafa dokar ta bace wa sassan Bauchi biyo bayan fitinan taron tuna da ayyuwar wani matashi da ta yi sanadiyar mutuwar mutum uku. Tsohon shugaban Najeriya Jonathan ya kaddamar da littafinsa mai takin 'yan sa'o'in da na mika mulki. Yana mai cewa san ba gaskiya zargin da aka yi masa na cewa shi kirkiro Boko Haram da rage al'ummar Arewa. Nasura da Maili Kaya, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Kai tsaye ga jawabai daga dattawa. Dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jawaban ko su ne mai martaba sarkin birnin Gwari Malam Zubair Maigwari na biyu, da mai martaba sarkin jarawan Jos Agwam Ezire Isaac Aziwakili da kuma sarkin jama'a a Kaduna Alhaji Muhammad Isa Muhammadu. Da farko dai ga mai martaba sarkin birnin Gwari a Kaduna Malam Zubair mai gwari na biyu.
So bismillahir rahmanir rahim, assalamu alaikum yan uwana mutanen Najeriya, musamman mutanen arewa. Kuma mabiya ya kamata mu sani cewa a duk abin da ake a duniya babu wanda za a ce ya iya komi, ya san komi, zai iya komi kuma, sai dai kawai gurgurdan abin da Allah ya ba mu iko zai yi, musamman shugabanci. Muna kira ga jama'ar mu, musamman waɗanda suke jin su suka zaɓi waɗannan shugabanni, su sani ba za su iya biya musu bukatun su duka ba, don kowa na da bukatarsa. Amma dai gurgurdo muna fata za su ji tsoron Allah su kyautata ma mutane, mun kuma mai hakuri da su gurgurdo inda muka gaba daidai ba mu gaya musu. Amma muna kira kar a rinka bin mutane a musguna musu ko a ba su tsoro ko a firgita su. Muna fata duk abin da za a yi a yi shi cikin kan ka'ida kuma da tsoron Allah. Muna kira ga al'ummar mu musamman arewa nan da muke da rikita-rikita iri-iri na masu satin shanu da zaman da ake tsakanin manoma da makiyaya. Ya kamata ne mu yi hakuri da juna. In ta kama ma ya kamata Fulani su samu gurin zama na dindindin, yanda duk sauran ake a duk kasashen duniya. Fulani suna zanna a guri ɗaya ne da gidajensu da gonakinsu. Wannan tafiya kaiwa da komowa ɗin har a yi ta rikici kan burtali, ya kamata mu zanna mu haɗu da mu da makiyayan da manoman mu zanna mu gane cewa abin nan ba zai yiwu ba, a zanna lafiya. Su kuma waɗanda suke satin shanu suke firgita jama'a ya kamata su bari, domin al'umma yanzu an fara tashi tsaye ana kare kai, to kada abin ya zama kuma faɗa tsakanin makiyaya da manoma. Muna fata dukan Najeriya Allah ba mu zaman lafiya, shugabanninmu Allah ba su tsoron Allah, Allah ya sa su yi adalci gare mu. Mun gode kwarai da gaske, Allah ya ba mu zaman lafiya.
Shi kuwa sarkin jarawan Jos Agwam Ezire Isaac Aziwakili cewa ya yi.
Zan ɗauki wannan zarafi ne gargaji da mu yi da zaman lafiya. Mun duba lokacin su sadauna su yi magana da murya biya duka mu yan jihar arewa, duka mu yan plateau, yan plateau ne ko kai waye yare ko firom bayari anaguta angas lantan da shandam da sauransu tsaka. Allah ya aje mu mu yi zaman tarayya, da Allah baya son mu yi zaman tarayya da ya raba mu yana da wannan yi, amma ya hada mu Allah ina roƙo mu koma mu wannan zaman lafiya. Allah ya kawo mana arziki a wannan kasa fiye da yanda muke fito, amma idan babu zaman lafiya ba za mu ci moreta ba. Idan akwai zaman lafiya ai kaga kowa zai samu abinda Allah ya bashi iko samuwa a gini sun rai ne. Allah yana da ya tilasa mu biya gini da, amma bai haka ba, ya ba kowa kaza bina za ba. Amma kuma ga hacirori inda ka bi inda zaka bi da su nan, domin haka yanwa bari mu manta da bambanci ba, mutum na ta kashe juna ba zai biya mana bukata mu tabbata fa. A rana da karshe kowa zai je ba da lissafin kansa a gaban Ubangiji, abinda ka yi ko da to ko kwato. Rana da karshe ba akwai shari'a, kowa zai ba da lissafin. Da mun san irin shirin da Allah ya mu a can, shirin da ya mana a can ya fi zaman da muke da shi mu zai zama daɗi. Mu koya yadda za mu rungumi juna domin kowa ya samu albarkan da Allah ya aiya ma kowa. Manta da babban mutum musamman ina koma plateau state ta ana zaman tarayya, an waye gari sai aka suka wadin su ra'ayin barkaje, ya zama to muna kallon juna kaman kare da damisa. Wannan ba zai fice mu ba, bari mu zama inda Allah yana bukacin mu yi zama domin mu ci gaba da zaman tarayya domin development. Yanzu ina roko mu manta da bambanci mu yi zaman tarayya in ci moriyar kasarmu inda ya laye nan. Kuma biye da haka zan roka, zan kuma ba da shawara mu shugabanni, idan talakawa sun ga mu shugaban mun hada kai wane ne zai hada wani. Amma mu shugaban Allah ya ba mu alaƙi na rike jama'a, idan mun hada kai kaman a ce ni sarkin jarawa ga sarkin Birnin ga sarkin Alaƙuta ga sarkin ga an ga mu muna cikanya muna zaman tarayya, ai na baya dole su bi bayan mu. Ni kaga kan zama a shiga to shugabanni ne, ba su rungumi juna ba. Mu ne alamu, mu ne ambasador na Allah. Allah ba zai sauka ya yi mulki a nan ba, ya kamata ya amfani da dan adam wanda ya yi shi a kamalinsa. Domin haka ina roƙa da babban murya, mu dubi Allah, mu dubi rayuwarmu, mu dubi abin da shari'ar Allah zai nan gaba. Menene zan yi domin in samu wannan salama? Menene zan yi domin na baya su ji daɗi? Domin haka yanwa ina roƙo
mu manta da bambance-bambance. Rungume juna nan ne na bayan mu zafi koyi nan ne zama kawar da irin zumumin da yana tsakanin abun yana hannun mu ba gwamnati bane idan mun yarda cewa za mu yi zaman tare ba abin da zai hana mu amma idan ba mu yarda ba wani babban abin da yake gani da kuskuren da muna yi cewa idan an taba mutum sai ke sai ya rama game da sai na rama nan ne ya sa rigima ba ta karuwa amma idan aka riki mutum ka yi hakuri wankan ya hakuri za mu ci gaba da tafiya.
Shi ma sarkin jama'a Alhaji Muhammadu Isa Muhammadu ya ce
a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim ina yin sallama ga dukkan al'umman arewa in kuma yi musu fatan alheri in kuma ƙari kira gare su da mu ƙara hada kanmu kamar da aka san arewa a da can a zamanin Sardauna ana zaman lafiya ba san wani kabilanci ko kuma addini ba to abubuwan yanzu sun so mu tabbatarwa to amma cikin ikon Allah a ƴan wannan lokutan ana samun haɗin kai da kuma zaman lafiya a fiya lokutan baya to don haka ina kira ga al'umman arewa da cewa mu hada kanmu mu san mutuncin ƴan uwanmu mu san mutuncin junanmu domin mu yi ma ƙasar mu abin da zai kawo mana mutunci da kuma ci gaba domin ƴaƴanmu da jikokinmu muna yin addu'a akan Allah ya ƙara tabbatar mana da zaman lafiya a wannan ƙasa tamu da kuma wannan yanki namu ta arewa Allah ya albarkace mu ya sa mu fahimci juna a zona lafiya a hada kai domin mu samu ilimi da arziki da kwanciyar hankali ina ƙara ɗaukan wannan dama amma da din ni kaina da dukkan jama'a na mu ce muna ƙara kira ga jama'an arewa da mu ji tsoron Allah mu san Allah ne halicce mu mu san mutuncin junanmu mu yi ma abin da zai kawo ƙasar mu zaman lafiya domin aka duba arewan da ta taso ma lallacewa a yanzu maganar makarantu maganar masana'antu duk abubuwan namu ya ja da baya yara ba makarantar boko ba na arabiya harkokin kasuwanci duk ya durkushe to idan muka tattara hankalinmu wuri daya muka natsu muka haɗa hankalinmu wuri daya to zamu ma ƙasar mu abin da zai ja mana ɗaukaka da farin jini domin arewan namu a zamanin Sardauna lokacin da muke jin abubuwa ba haka suke ba idan ka duba arewan yanzu kamar kamfanoni railway makarantu da masana'antu duka arewan su gurguje to amma zamanin Sardauna ba san da irin wayannan abubuwan ba ba san bambancin yare ko na kabila ba duka ana kishin arewan ne to babu abin da zai gagara ni dai na ƙara kira ga jama'an da mu ji tsoron Allah mu san Allah ne halicce mu a wannan yanki namu mai albarka domin yankin arewa babban yanki ne wanda Allah ya ta da kabilu daban-daban wanda kuma suna da basira iri-iri da kuma kwazo to amma ƴan shekarun nan da aka shigo tushe din yanzu ya shiga tsakaninmu to ina ƙara roƙon al'umman arewa da mu ƙara hada kai mu ji tsoron Allah mu ji tausayin ƴaƴanmu da ƙasarmu da kuma yankinmu mu yi abin da zai kawo ƙasarmu zaman lafiya da ci gaba domin ƴaƴanmu su samu aikin yi su samu ilimi su samu kwanciyar hankali domin sai da ilimi za a samu abubuwan duniya to yanzu makarantun namu duk sun durkushe saboda tashi-tashin hankula wayansu makarantun an kukona wayansu makarantun saboda rashin zaman lafiya ba a zuwa to amma idan muka ji muka haɗa hankulanmu mu tura maganar bambancin addini ko na kabila ko na wani jinsi mu zamanto uwanmu ɗaya ubanmu ɗaya arewa mai kishin arewan namu domin arewa duk irin abun da ake bukata a arewa da a same shi muna da hazikan mutane masu ilimi masu basira masu kaifin hankali kuma jarumai don na ƙara roƙo da kuma yin addu'a akan Allah Ubangiji ta'ala da ya tausaya mana mu ko mu ji tausayin kanmu mu maka san mu abin da zai kawo mana zaman lafiya da ci gaba domin Najeriya babban ƙasa ce to duk ci gaban da aka samu a wannan ƙasa tamu ƴan arewa ne suka jawo shi to ga irin abubuwan da suke ta aukuwa na rashin yin daɗi da wannan yanki namu na arewa to ina son yin amfani da wannan dama in ce ina kira ga malumanmu na Christianity da Muslim su ci gaba da faɗakar da jama'anmu akan muhimmancin addini da kuma son juna domin Allah da ya halicce mu shi ya san abin da ya fi zama daidai ya halice mu mun zama dabbobi ba muna kakashe junan mu. To wannan roƙon jama'a da mu rinka koyi da irin abubuwan da manyan addinan namu guda biyu suka koya mana, jin tausayin juna, rikon amana da kuma jin tsoron Allah. Na roƙon Allah Ubangiji ya sa 'yan arewan namu na yanzu su san irin abubuwan da 'yan arewan namu na da, irin marigayi Ansa Ahmadu Bello, Janar Hassan Usman Katsina da dai sauransu suka yi aiki irin na arewan ta ci gaba. To gashi yanzu arewan ta tasirin ma yanda take a yanzu. To ina cewa ina ƙara kira ga babban muriya da 'yan arewan, musamman manyan arewan namu da suke a yanzu a raye, musamman Janar Yakubu Kawan, General Abdusalam Abubakar, General Ibrahim Badamasu Babangira da shi General Muhammadu Buhari da Alhaji Shehu Usman Aliyu Shagari da kuma manyan sarakunan arewa, da su ci gaba da kiraye-kiraye ganin cewa mun samu fahimtar juna, mun samu zaman lafiya a wannan yanki namu, domin babu da inda za mu tafi wanda ya wuce wannan wuri. Muna yin ma arewan mu fatan alheri da addu'a Allah ya ƙara tabbatar mana zaman lafiya domin a samu ilimi da ayyukan yi. Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya domin mu. Wassalamu alaikum.
To nan muka kammala shirin na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya, sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana.
To a gaida Ibrahim Kalmasi Garba, ga shiri na gaba, wato labaran wasanni a takaice.
Wasanni a takaice.
Najeriya da kasar Afirka ta Kudu sun sami tsallakewa zuwa matakin wasannin kusa da na ƙarshe na gasar ƙwallon ƙafar mata ta cin kofin nahiyar Afirka da ake fafatawa a kasar Ghana. Kasar Afirka ta Kudu ce ke saman rukunin nasu na biyu na gasar, tare da maki bakwai da ta samu a wasanni uku na matakin rukuni, bayan da yau ta yi kunnen doki da Zambia da ci 1-1. Najeriya ko ta lalasa Equatorial Guinea da zunzurutun ci 6 da nema, kuma ita ce ta biyu a rukunin da maki 6, bayan da ta yi nasara a wasanni biyu ta kuma sha kashi 1. Tun da farko a rukunin A, kasashen Kamaru da Mali sun sami haihuwa zuwa matakin na kusa da na ƙarshe, inda aka yi wa jarar da kasar Ghana da ke karɓar bakuncin gasar. Yanzu a matakin na kusa da na ƙarshe, kasar Kamaru za ta kara da Najeriya, yayin da ita ko kasar Afirka ta Kudu za ta fafata da kasar Mali. A Ingila, kungiyar ƙwallon ƙafar Manchester City ta sami nasara a wasan gasar Premier karo na 8 a jere a yau, bayan da ta bi West Ham United har gida ta doke ta da ci 4 da nema. Wannan nasarar ta baiwa City din damar ci gaba da shugabancin teburin gasar ta Premier da maki 35, kuma har kawo wannan makon na 13 a gasar ba taɓa doke ta ba. A sauran wasannin gasar ta Premier da aka fafata a yau, Liverpool ta doke Watford da ci 3 da nema, Fulham ta yi galaba akan Southampton da ci 3-2, Everton ta doke Cardiff City da ci 1 da nema, yayin da Manchester United ta yi kunnen doki da Crystal Palace ba ci ko ɗaya, ita ma Leicester kunnen doki ta yi a gidan Brighton da ci 1-1. A kasar Spain kuma, kungiyar Real Madrid ta sha kashi a hannun Eibar da ci 3 da nema a wasan gasar La Liga a yau, lamarin da ya takaita kamun ludayin sabon kocin Real din Santiago Solari da nasara. Da farko an baiwa Solari ɗan kasar Argentina aikin horar da 'yan wasan kungiyar na riƙon ƙwarya, to amma daga bisani aka bashi aikin na dindindin, bayan da ya yi galaba a wasanni hudu da kungiyar ta buga bayan korar tsohon kocin ta Julian Lopetegui. A kasar Italiya kuma, kungiyar ƙwallon ƙafar Inter Milan ta shirya fafatawa da takwararta Juventus a fafutukar sayan shahararren ɗan wasan kungiyar Manchester United ta Ingila Paul Pogba, inda ta yi matsayar sadaukar da ɗan wasanta Ivan Perisic domin samun Pogba. Rahotanni kuma sun tabbatar da cewa kocin United ɗin Jose Mourinho yana buƙace da 'yan wasa biyu na Inter Milan ɗin da suka haɗa da shi Perisic da kuma ɗan wasan baya Milan Skriniar. Murtala Faruk Sanyinna, muryar Amurka a Sokoto, Najeriya.
A gaida Murtala Faruk Sanyinna, ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai a takaice.
A takaice, masu zanga-zangar nuna fushinsu da manufofin gwamnati sun fafata da 'yan sanda a yau dinnan Asabar a can Elize da ke birnin Paris, a wani zagaye na zanga-zangar da ake yi ta nuna bijirewa ga shugaban Faransa Emmanuel Macron.
Da takaitattun labarin muka kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa, sai gobe da safe ku ji mu da wasu abokanan aikinmu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa, musamman ma Ibrahim Ka'almasi Garba da ya karanto mana labaran duniya, da Solomon Abu wanda ya haɗa mana sauti, da injiniyanmu na wannan lokaci, ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa sai gobe.